بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان، اللهم اغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتي غابان زمن جاجان عاشورا يوم شجا رانا تأوكو وما أرى أجيانا أمبار الشمبيدا دنغني دا حالين jahiliya larabawa kafin bayyana manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, wanda nace wannan yana bukatar nazari ne mai zurfi, amma mu za mu bi shi ne ba a matsayin bi irin na tarihi ko na masu bincike na ilimi ba, sai dai kawai muna jin cewa mutum aƙalla shi ya san tarihin, ko kuma ko bai sani ba an bashi a dunkule, amma a warware yana bukatar ya san rayuwar jahiliya kafin ya gane irin abin da ya biyo bayan musulunci. Tun faɗi cewa suna da waɗansu irin halayya, wasu na gari wasu ba na gari ba, waɗansu kuma abubuwan ko da ainihin mayagun abubuwa ne a wajensu sun ɗauka kila abin kirki, kamar bizna ya mace da rai, su suna kallon kamar wani jaruntaka ne domin gudun wai kada ita ya mace ta kawo musu abin kunya, saboda gudunsu da zina shi ya sa ba su san haifuwan ya mace. Sun manta cewa su kansu mata suka haife su, kuma idan ya zama ba mata ainihin ba za a gida ba zai wasu rayuwa ma ba za ta bil adam ma zai ƙare. To amma dai a tunaninsu saboda kyaman kada a kawo abin kunya ne suke ganin gara ma a bizni da rai tun ma kafin a sha kunya ne. To da kuma kamar yadda muka nuna ku jaruntakansu kuma yana iya a aiki na ta'addanci, amma su a wurinsu jaruntaka ne, su a wurinsu kamar ainihin gwarzantaka ne mutum ya wannan aiki irin na shishigi ga wasu, ko ma fashi da makami, wanda ba su kiran shi haka, suna ganin shi kamar su yaƙi ne suke su ciwo gani. To wani abu wanda yake aka san su da shi wanda ya fi kowanne shi ne taƙama da ji da nizamin gida-gida, wanda muka ce a Quraysh, baya ga Quraysh su kansu ƙabila ɗaya ce, duk cikinsu ‘ya’yan mutum guda ne, kuma suna ji da kansu. To a cikinsu kuma sun yi gida-gida, kuma akwai gasa tsakanin wannan gida da wannan gida, so haka kowane gida yakan so ya alfahari da cewa ya yi masauran gidajen zara a kan wani abu, kamar ya ce su suka fi gwaraza masalan, ko su suka fi masu fasaha, ko su suka fi masu muruwa, ko su suka fi masu tagomashi baiwa ke bayarwa da ire-iren wa'annan. Don haka ne ma suka riƙa wa'insu abubuwa irin na gasa a tsakaninsu, tsakanin gida da gida. Idan haji ya gabato, da yake su ne baƙin mahajjata, hajjin Annabi Ibrahim wanda suka riga suka juya shi suka mai da shi bautan gumaka, wanda yake Annabi Ibrahim ne Allah ta'ala ya umurta da ya wazana wa'azzin fi nas bil hajji, ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya tuna min fi kulli fakkin jin amik. Allah ta'ala ya umurci Ibrahim alayhi salam da ya wazana kamar yadda ake kiran sallah a ce hayya ala salam mutane su zuwa kuma sallaci shi annabi yaron sai aka ce ya kira mutane ya zuwa haji za su ansa mishi daga kowane janibi da kafa da kuma a haye da dukkanin ababen hawa to hajjin annabi ibrahim yau da kullun suka cancanza shi suka zo da gumaka suka zuba suka kuma kakkawo yansu abubuwa a haji din wanda ba su har kuma su ƙurasha ma ya zama su wai ba su zuwa a arfa wai su manya ne su ba su zuwa a arfa sai su tsaya a muzdalifa sauran mutane ayyuhan nasu su ne suke zuwa a arfa sannan an taso sai su daga muzdalifa sai su dawo mina da wasu abubuwa dai suka ƙirƙiro daban-daban miyagun abubuwa kamar cewa ainihin wanda ya zo da baƙo ba zai ɗawafi da rigar da ya sawa wa Allah sai dai ya nemi rigar baƙwarai shi sai ya ɗawafi da shi in bai sami aron rigar baƙwarai shi ba to sai ya ɗawafi zigirgir saboda haka maza sai suna ɗawafinsu da rana tsirara mata kuma su yi da daddare su ma tsirara to sai zama ainihin waɗansu abubuwa irin wannan kuma in har in ka kuskura kai ɗawafi ba da riganka alali ba rigan ba ƙureshi ba kai ba ƙureshi bane kuma kai ɗawafi ba da rigan ba ƙureshi ba in ka gama sai ka wurga rigan a rijiyar zamzam da waɗansu abubuwa irin waɗannan miyagun abubuwa da irin wanda suka ƙirƙiro to a haji da yake su ne masu karɓan baƙuncin mahajjata kafin haji ya zo sai kowane ya riƙa duban mai zai yi ne wanda duk ko'ina za a ji ƙuriyarsa don hajji da ɗan abu ne ya zuwa wannan ɗakin Allah mai girma duk annabawan suka gabata duk sun san da wannan ɗaki kuma ana hajjatarsa to sai ya zama na ainihin kowane sai tukwari mai zai yi wanda duk duniya za ta ji shi to wani sai wani shugaban wani gida sai ya miƙe ya ce mu banuwa ne hajji mai zuwa to duk naman da za a ci yana kanmu sai a ce oi wani aiki sai gidansuwa ne to sai su soke raƙuma birjik a kan hanya gashi nan duk mahajjaci ya zo ya ga raƙumi an soke an feɗe gashi nan kawai yanka yadda yake so ya gasa yadda yake so to duk naman da za a ci kawai sai a ce banuwa ne suka bayar ce kawai wani banuwa ne akwai duk an ci nama an ce raƙuma 500 suka soke kowa ya ci nama har ya tashi kai banuwa na akwai aiki to wani kuma in ya ga su banuwa na sun ce da nama shi kuma sai ya miƙe ce a saurara jama'a duk giyan da za a sha a wannan hajji din to shi zai ba to shi kuma sai ya kawo giya turu-turu ya aje a bakin hanya mahajjata su sha su yi tatil a ce wani shagali sai gidan su wani duk giyan da aka sha a hajjin nan su suka bayar wani kuma sai kowa ne dai ya ce yana ƙoƙarin ya fitar da wani abu da zai ta ƙaho da shi saboda haka akwai gasa tsakanin gida da gida ta yadda ainihin idan gida ya zama gida ne wanda ya fice sai a riƙa yaba musu da abin da suka fice da shi su mutane da sukan so su yi abu su yi suna da shi saboda haka ainihin idan kowane gasan nan na gida da gida in wasu sun doke kamar misali in wasu suka ciyar kamar wasu suka soki raƙumi 500 duk aka ci nama to wasu sai su ce to ba dai kun ciyar ba to baɗi za mu nuna muku mun fiku sai su ce raƙumi 1000 su za su soka to kaga su kuma sai su ce a kaga sun doke su a wajen ciyarwa ina faɗin wannan ne domin za ku fahimci wannan daga baya irin wannan gasan ya ci gaba kamar yadda ainihin suka nuna ƙeyansu da banu hashim a kan gasan da aka yi duk kamar yadda za a ce wani ya ciyar bana wani ya ciyar bai kamar bara wancan wani ya ciyar bara kuma wani ya ciyar bana wani ya ciyar sai a kwatanta a ga bara wancan wani gida kaza ainihin raƙumi 200 suka soka bara kuwa gida kaza 500 suka soka bana kuwa gida kaza 1000 suka soka to kaga sai a ce waɗannan sun buge su masu 1000 sun wuce sun buge su idan kuma tulun giya ne kaga ainihin sai a ce eh sun sa tulu ya da yawa amma wa ya sa kawo giya iri kaza wata giya sunanta komato to komato kila ta fi tsada sai a ce wa ya sa samar da tulun komato tulu tulu wanda zaka share nan baka san ma inda kake ba sai gidan wani to kaga ainihin sai a tinkaho da wannan to kowanne yana tinkaho da wannan sai zaman ainihin kamar da Abu Jahal yake fadi ranar Badar wani ya tambaye shi yace gashi ana wannan yaki ba musan ko za a yi rai ko za a mutu ba ka gaya mini gaskiya shi Muhammadu makarici sai Abu Jahal ya shu sai ce to barin ga maka gaskiya ba makarici bane tun da yake bai taba ƙarya ba kun mun tabbata abin da yake faɗa mana gaskiya ne to amma mun yi gasa da gidansu sun ciyar mun ciyar wato wannan rana su buge mota mun buge su muka zo muka yi gasa da su a fagen akan rijiyar Zamzam suka buge mu ya zama rijiyar Zamzam nasu ne koma bayan mu muka zo muka yi gasa da su akan mabudin Kaaba ya zama nasu ne ba anan mu sannan yanzu sun fito da wani abu a cikin su akwai mai jin magana daga sama ina za mu samu wannan yace saboda haka ba za mu imani da shi ba har abada to kaga wato gaban gida da gida wannan gidan yana ganin kisan Zamzam sananne ne an ce ainihin shi Abdul Muttalib ne yayi mafarki kuma yayi mafarki ne yana kwance a Hijr Isma'il sai mafarki wani ya mana ya bugana da shi yace dun Zamzam sun san akwai Zamzam amma ba su san inda take ba don an ce wata kabila da ake ce ma Jurhum su suka fara zama bayan zaman Annabi Isma'il Annabi Isma'il ma a wajensu ya sami mata susurkansa ne wadda ta haifi Nabit dan Annabi Isma'il daga nan ne ainihin zuri'an Quraysh suka Larabawa ma gaba ɗaya daga nan suka gangaro ƴaƴan Isma'il to sai zamana shi su kabilan Jurhum sai suka haddasa wani abu a Kaaba wanda kuma duk wanda suka haddasa abu a Kaaba Allah yakan kawar da su muna fatan zuwan wanda zai kawar da wanda suka haddasa masu kashe majanta da iskar gas iska mai guba su ce an yi turmutsutsu ne to kila su ne Banu Shayba din da aka ce in Qa'im ya bayyana zai kuzura hannuwansu ya rataya a Kaaba ya ce ya rubuta ulai surraqul Kaaba kila su ne muna fata mai yadda ma zai su to su Jurhum sun haddasa saboda haka sai wata kabila ta zo ta kore su sai aka kore su daga Makka to yayin da za su tafi sai suka cike rijiyar Zamzam suka baje shi sai ba san inda yake ba su kowa yana da labarin rijiyar Zamzam amma ba san inda yake ba to sai Abu Talib ya mafarki cewa aka ce masa je ka tona rijiyar Zamzam a tsakanin Is'af da Na'ila waɗansu gumaka ne guda biyu wanda suka ce asalinsu wani mutum ne sunan shi Is'af da wata mata sunanta Na'ila sun zo daga Yaman yana ta sanya sadu da ita sadu wanda ba na shari'a ba bai iya yi ba suna tafiya suka iso Makka sai dare yayi kuma suka rasa inda za su sami halwa sai suka shiga ɗakin Allah sai suka yi aika to sai Allah ya maishe su duwatsu sai mutane suka fito suka aje su don su zama wa'azi to daga baya kuma lalacewa da ya zo sai ana bauta musu sai suka zama gumaka to tsakanin Is'af da Na'ila akwai gidan tururuwa sai aka ce a daidai tsakanin Is'af da Na'ila a daidai gidan tururuwa din nan a nan ne Zamzam yake tona to sai Abdul Muttalib ya farka daga baccinsa sai ka ce mafarki nake ko ko wani ne yake magana da ni sai ga ba kowa kusa da shi shikenan sai koma baccinsa sai sake ganin wani ya zo shi je ka tsakanin Is'af da Na'ila a gidan tururuwa ka tona Zamzam nana sai sake farka yace mafarki nake ko ina ganin wani mutum to kun san mafarki galiba in ka farka baka ci gaba da shi sai koma karo na uku sai sake bacci sake wannan mafarkin sai fahimci wannan dai ishara ake masa ba mafarki bane saboda haka sai ya tashi yana tona rijiya daidai wurin sauran Quraysh suka mene kake Abdul Muttalib me kake yace ina tura rijiyar Zamzam yace suka ce wa san inda Zamzam yake yace to ni dai ina tona yana ta tona can sai ga alamar rijiya ya fara kona ya tona ashe su mutanen jurhum sun ɗibi dokiyoyi da yawa sun wurga a ciki sai yana fito da dokiyoyi kama sai fito da kan saniya na zinare to anan ne fa sauran ƙuriya suka ce a to ba kai kadai ne da zamzam ba sai dai arabai ce to aini ne Allah yake banta da shi suka ce to lalle ba za ta yi ba yasa an sai ana tuturo dokiyoyi ana tuturo dokiyoyi zinariyoyi me ne suka ce lalle sai dai a araba kowane gida ya samu yace to amma ni ne Allah yake banta da shi saboda ba wanda ya san zamzam a cikin ku sai ni ne sai suka ce to aje wajen wani bokaye da yake lokacin bokaye su ne kamar shehunan malamai tamaman kamar yadda lokaci da ya nisa ma shehunan malamai wasu fara zama bokaye to da can boka shi ne shehi malami yakan baje ƙasa ya zana ya faɗa abin da zai faru saboda haka in aka yi rigima akan je wajen boka ne to akwai wani boka wanda yake da nesa da su sai suka ce to su je wajen boka ɗin ya warware musu wane akan wannan al'amari sai al-Muttalib ya ce ya yarda sai suka kama hanya duk sarakun abin nan shugabannin kowane gida da shugabansu sai aka kama hanya za a je wajen boka akan hanya sai suka ɓace hanya suka tafiyan hamada kishi ya kama su ruwansu ya ƙare suka fidda rai da rayuwa galibin mutane ana suna tafiya hamada su mutum ya fidda rai da haƙara mai yakan yi ya shiga kawai kwanta yau da kullum iska na tura yashi har sai ya rufe shi mutane suka shi haka ƙaramuka suka kwankwanta sai argawa ne yana na'am ana nan kenan eh to wane sai a ce na'am da ƙarfi ɗan kaɗan a ce to wane an kusa tafiya can aka ce wane aka ji shiru aka ce shi kenan wane ya tafi haka nan za a tattai har kowa na ƙarshen su in ya je yana ta kiran suna ji ba wanda an samu ce to ni kaɗai na rage sannan kuma ana nan shi ma ya cika dama kowa ya rami ya kwanta in iska ta zo tana kaɗa yashi sai ta cicike ramummukan shi kenan ƙaburburansu kenan saboda haka sun kar haka ƙaburburansu suna jiran za su shiga can sai suka ga dokin Abdulmuttalib ya je yana kartan ƙasa da kofatansa yana ta kartan ƙasa yana ta kartan ƙasa kawai sai ruwa ya bullutso sai ya toro ƙoyi sama sai suka taikowa duk aka shasha ruwa aka ciccika sarkoki sannan suka ce sai abu ƙarfi ce to alhamdulillah tun da yanzu mun sha ruwa sai mu kama hanya zuwa wajen boka suka ce ai ba bukata Allah ya riga ya warware lamari tun da yanzu gashi mu mun halaka da Allah ya ɓuɓɓugo da ruwa a ƙarƙashin kofatan dokinka wanda ya tsamar da mu saboda haka zamzam naka ne ba wani sai aka dawo zamzam sai ya zama na Abdulmuttalib ya zama na banu Abdulmuttalib banu Hashim ke to kaga sun saka musu sun yi gasa sun ga cewa yanzu zamzam dai sun saka musu zamzam suka yi na buɗin ba'aba suka saka musu to shi ne yanzu kuma sai ga wani abu wanda yake in tun da an saka musu zamzam da mabuɗin ka'aba to kila ma wata rana ko a yi rigima a ce a ba su a raba zamzam ko wani abu mai kama da haka nan ko wata rigima ta taso amma wace rigima za ta taso a ƙwace annabi ko shi ne saboda sai suka fidda rai a wannan gasar to kafin nan ma shugabanci da yake su mutane ne masu girmama ruwa wani abu da nakan ta faɗa ko da lokaci in ce abin mamaki duk da jahiliyar larabawa suna girmama mutunci wanda mu a yanzu abin takaici mu yanzu ba mutunci ake girmamawa ba ana girmama mutum ne in yana da muƙami ko yana da kuɗi sai a ce meye muƙaminsa kuma yake da shi alhali dukiya daban mutum daban muƙami daban mutum daban idan mutum shi shugaban ƙasa ne ko gwamna a lokacin da yake muƙamin in ba shi da bayan muƙamin kuma shi kenan to saboda shi da muƙamin daban ne kujera ya hau wata na sai ya sauka a kujerar na wani gwamna da zai ratsa titi kawai sai ga an zo ana jiniya gugu aka tunkuɗe shi tsohon gwamna ne shi sai kawai sai ga wani sabon gwamna ya wuce mu haka ake mana a da yanzu kuma yanzu tsohon gwamna in ya je checkpoint sai ya yi a hankali akwai wani tsohon gwamna da yake gama ne yake cewa ainihin ya je checkpoint sai shi direban sai yana neman ya nuna an ce a kai tsaya wannan mahaukata suna da bindiga yanzu nan kana ta kawo ka dauko wani tsohon gwamna sai suna na ma a ratsa shi so yanzu nan ba ruwansu ba kawai tsohon gwamna sunansa kawai tsohon gwamna ka an gama saboda gwamna daban shi daban haka munin dukiya kai dukiya daban kai daban amma mutunci shine kai ba yarbuwa da kai in kai mutumin kirki ne duk inda kai kai mutumin kirki ne ko ka mutu kai mutumin kirki ne mutumin kirki shi kirkin nan yana tare da mutum ne ba yarbuwa da shi saboda haka shi mutunci shine mutum amma dukiya daban take da mutum yana yi yana iya dukiya da wai tsiyace yana iya sarauta ya zawo ya zama talaka amma mutunci fa in shi mutumin kirki ne ko mutuwa yayi za sai an tuna da shi da mutumin kirki ko da ma muqaddara Allah sama Allah a ce ya rasa hankali sai mutane su ce Allah sarki kaga wannan mutumin kirki amma yanzu kuma ai da hankali wanda yake yana da wuya kanan ma dai amma in ma abin ya rasa hankali ne amma duk da haka za a ce mutumin kirki ko kuma ya tsufa tukun yanzu baya bai san ko ina ba ko ya manta ko ya sami ciwo ya manta wani abubuwa to duk da haka za a yama masa da irin mutuncinsa saboda haka mutunci shine mutum to su amma maki su mu ya jahiliya suna girma mutunci fiye da komai ana tinkawo da dukiya amma an fi da mutunci idan mutun yana da dukiya zai tinkawo su suna da kaza kaman ciyar da nama da shayar da giya duk in kana da hali ne to amma a ce kai mutumin kirki ne baka ƙarya tunda aka san ka kai mai gaskiya ne baka cin amana baka saba alƙawari to waɗannan abubuwa ne da suke girmama su sosai don haka ne kuma Banu Hashim suka yi zara akan a sauran gidaje din sun fi kowaɗanne mutunci don haka ne ma suka saka musu shugabanci akan Muruwa aka ce lokacin da shi Hashim mahaifin Abdul Muttalib kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sun kira shi Hashim ne alhali sunansa ko Amr ne sai ana ce masa Hashim Hashim din nan ya fito ne daga Hashamar Tsari da Liƙaumi ma'ana Hashama shi ne da ƙaba'adu ɗaya ya karere ya Tsari wani irin burodi da suke shi babba mai ƙarfi haka akan ɓangala shi yana ƙara sai a zuba shi a romo shi ne karman karin kumallon Balarabe har yanzu Balarabe tipikal karin kumallonsa kenan in ka ziyarci gidan Balarabe sai romo don ko ƴan watannin baya lallai na zarce wani breakfast ya ce breakfast muka je kawai sai na ga irin wannan mashin da romo irin na ganda ɗin nan yadda kaga ganda ma ba wani ba ganda ce dai kawai za a rubo sai a ɓangare wannan burodi sai a wurga sai a sa cokali kawai a sha kaman complex ina jin tana aka samu complex a wayo to da ma can suna yi to shi to ka san sai an ɓanɓanta da shi Tsari ɗin shi wannan burodin kubzu ne wanda yake yana bushe a bambanta shi sai a zuzzuba a cikin romo irin kamar na ganda sai a sa cokali a ci to sai ana ce ma Hashama Tsari da Liƙaumi ma'ana ya ciyar da mutane abinci sai in ya tara mutane sai a raba musu romo sai ya zo ya dinga bangala Tsari da yana zuzzuba musu a ci a koshi a tashi kuma ɗabi'a Larabawa ce har yanzu suna da wannan ɗabi'a ta cewa a gidan sayyid din su suke cin abinci sai a ji Larabawa har yanzu suna wannan har ƴan shekaru nan ban san ko sun daina ba za ka ga a gidan sarki ake cin abinci kowa sai ya tashi cin gidan sarki da safe ya karin kumallo sarkin ne fa zai ba da karin kumallo din da ɗan al'ada ne wanda yake ban sani ba ko tunya ne an ce ko Fir'auna ma ya iro ya riƙa yin wannan al'ada din har ma Hamana ya ba shawarar cewa wai bai ya daina ciyar da mutane sai ya ce ya za a yi yana Ubangiji ya ƙyara talakawansa da yunwa dole shi zai ciyar da su to ji wato ainihin al'adarsu je ainihin sai a yanka shanu a kulli yomin a ciyar da mutane abinci to shi Hashim saboda ciyar da abinci ga al'umma sai sa suka ce masa Hashim wato mai karereya Tsari don Tsari ɗin aka ɗan ɓangala shi ne za a yi shi ne babba a riƙa ɓangala shi na san da yake ba mu da shi a nan mutum ba zai gane ba amma yanzu ana yin Tsari ana yin shi da dogo haka ainihin in masu yin kubus ɗin suka yi za ka an shi dogo ne kuma yakan bushe da ƙarfi sai an ɓanɓanta shi a wurin ga a romo sai a ci da cokali a sha kai don ci a sha to a ci a sha tun da cokali za a ɗebo a riƙa zuba a baki to saboda ciyar da al'umma. Kuma lokacin da Hashim ya rasu sai suka yi batun to wane ne zai zama shugaban su. To sai aka ce ai ba wanda yake shugabancin nan ban da ɗansa Abdul Muttalib. To sai wasu suka ce to yanzu shugabancin ya dinga zama a Banu Hashim kenan. Sai wani ya ce da su to in akwai wanda ya fi Abdul Muttalib mutunci ya kawo kansa mu gani, kowa sai ya shiru. In akwai wanda ya fi shi kaga sun san kenan babu wanda kaga suna girmama mutunci. Da a ce mu yanzu ma irin na jahilar Laraba muke da sauki a girmama mutum akan mutuntaka ba akan mallakan abu bin duniya ko mukami ba, akan cewa shi mutumin kirki ne, baya ƙarya, baya cin amana, baya saba alƙawari. Halin kirki irin wanda aka san da taku a ce dattijo ne mai ma'anar dattijo, baya miyagun ayyuka. Da ana girmama mutane akan wannan da ma sai mu ci mu yanzu a zamanin mu namu jahiliyan da ta yi daidai da tasu, amma yanzu jahiliyan mu ma bata san wannan ba. Jahiliyar mu ma har wancan jahiliyan ta fi tamu kyau ta wannan janibin. Saboda haka shugabancin Quraysh ya zama yana na Banu Hashim ne. Sanannan abu ne cewa lokacin da Abraha ya je shekarar da aka haifi manzon Allah, da ya je kafa tenti da nufin zai rusa Kaaba, aka ce mayakansa sun kama raƙuman Abdul Muttalib guda ɗari. To sai aka ce ga shugaban Qurayshawa nan ya zo tentin Abraha. Da Abraha ya gan shi sai ya girmama shi, ya gan shi da haiba, sai ya ce me yake tafe da shi. Shi ya ɗauka ya zo ne akan batun raƙumansa da aka ƙwace, ya ɗauka ka ya zo ne mai magana da shi akan ƙaban da ya zo rusawa, ko ya roƙe shi kar ya rusa ko a yarjejeniya. Sai ya ji da ya buɗe baki sai ya ce mayaƙanka sun ɗebi raƙumana guda ɗari, saboda ka maido man da ka umarce su dawo man da raƙumana. Sai ya ce a gaya masa ta hanyar mai fasara mai tarjuma zan ce, ya ce lokacin da ya zo haibansa ya ɗaube ni, na gigan shi da girma, amma da ya magana ya zube ma. Ni na zo a rusa ɗakin da suke tunƙaho da shi ne, amma na ɗauka ya zo ne magana kan batun ɗakin, amma sai magana kan raƙuma. Sai ya ce a gaya masa shi ɗakin akwai mai shi, ba ni ne mai ɗakin ba, akwai mai ɗakin zai kare ɗakinsa, amma wa'innan raƙuman nawa ne a bani kayana. To sai ya ce a bashi raƙumansa, ya laiko da ya azama za shi ya rusa ɗakin mai ɗakin ya kare, ya aiko masa da ɗairar ababe. To kun ga kenan ainihin gasan gida da gida tsakankanin Quraysh wani abu ne zaunanne. Kullum ana yana tunanin wata rana, ana fatan wata rana za mu doke gida kaza, wata rana za mu doke gida kaza. In sun yi wani abin bajinta ne wata rana mu ma sai mu yi wani abin bajinta irin nasu, ko kuma in suna da gwarzo ne a cikinsu, to ran da muka samu gwarzon da ya fi gwarzantaka a cikinmu kaga mu ma mun wuce suke. In suna da fasihi ne a cikinsu, ran da muka samu ma fasihi a cikinmu kaga mun doke su ta wannan janibin. To ana cikin haka wani abu sananne, duk suna da labarin bayanan annabi, shahararren abu ne. Bokaye da yawa sun ba da labarin zuwan annabi, kuma ahlul kitabi su ma sun riƙa ba da labarin bayanan annabi. Saboda haka suna ta ƙoƙarin bayyana annabi, kuma su Banu Hashim ba su da shakku cewa a gidansu ne. Don an ce ma a lokacin da shi Abdul Muttalib ya tafiya zuwa Himyar, ainihin da sarkin Himyar ya gan shi, ya dube shi sai ya ce sauran mutane duk a fita a bar wannan mutumin da shi za su magana. To sai ya ɗauko littafi yana karanta masa waɗansu bayanai, ciki akwai waladun lahu alama sayuradu fittihama lahul mulku ila yawmil qiyama. Yana ba shi raba, akwai wani yaro za a haifa yana da waɗansu alamomi, za a haife shi a tihama Makka kenan, kuma zai zama mulki nasa ne har ya zuwa ranar alkiyama. To sai Abdul Muttalib ya ce to meye dangantaka da wannan baitocin da kake karanta? Sai ce wannan dan lalle danka ne, ko kuma jininka, ko danka, ko jikanka. Saboda alamomin da na gani naka ya nuna kai ne babansa, kuma an kusa haihuwansa. Akwai wani abu sanannen abu ne, ana ma jiran haihuwan annabi. To kuma lokacin da aka haifi annabi, su ma yahu, an ce wa'ansu Yahudawa sun ga haske daren, suka ga kuma a littafinsu an ce wannan hasken za a gan shi ne a daren haihuwan annabin ƙarshe. Suka ga haske ya cika sassa daban-daban, suka tashi suna bibiyan, suka je har Makka ta inda suka ga sun ya, suka ce an yi haihuwa ne jiya da daddare. Aka bincika aka ce a Banu Hashim an haifi yaro, suka ce suna so su gani. Suka je aka fito da yaron, aka ce da wani cikin malamansu ana ce mashi wai Yusuf, da ya ga jaririn har sai da ya suma. Amma kuma sai ce wai to Banu Isma'il, ashe ku kuke da wannan rabon, ashe rabon naku ne, mu mun ɗauka a cikinmu zai fito, ashe Banu Isma'il ne. Kuma irin kisosi dangane da bayyana annabi daɗaɗɗu ne suna da yawan gaske, wanda ya nuna tun a wannan lokacin sauran gidaje tunaninsu shi ne yanzu wannan gidan zai fi su, yanzu wannan gidan zai fi su. Don haka ne ma ko da aka aiko annabi, sukan zauna ne suna tattauna, suna tunanin cewa ya za a yi a ce a gidansu, ai yanzu sun fi mu kenan har abada. Kuma wannan ɗaukakan wato gidansu kenan, kuma yanzu mulki ya zauna a gidansu kenan, yanzu ba za mu taɓa cin musu ba kenan har abada. A kissan Abu Zar Al-Ghifari, wanda wasu suka sa shi na a ruwayoyi daban-daban, su ce wasu shi ne na ukun musulunta, wasu ce shi ne na biyar ɗin musulunta, wasu ce shi ne na bakwan musulunta. To a kissan Abu Zar Al-Ghifari, wanda aka ce ainihin yana kiwon awaki a ƙauyensu Banu Gifar, kamar da ce muku suna garuruwa ma a bisa ƙabiloli ne, ‘ya’yan Gifar a Banu Gifar a nan yake yana kiwonsa. Sai ya ga kura ta zo da rana tsaka tana neman ta kama masa akuya, in ya kore ta sai ta dawo. Sai ya ce wannan azaluman kura da rana tsaka iri-iri ki za shi kamun akuya. Ita kuma kuran sai ya ji ta yi magana da harshe mai fasaha, ta ce akwai azalumi irin ka, kana nan kana ke awaki, alhali ga Allah ya aiko annabi can a cikin Quraysh sun ƙi su imani da shi. Ya ce a ina? Ta ce a Makka. Sai ce ta bari ya je shi. Ya ce to awaki na kuma wa zai kiyaye mu? Ta ce ni. Sai ta yi masa kiwo. Ta ga duk wata kura da take na ɗauki amana. Ali su. In kuma ta zo za ta nufe ta ne kawai. Za a yi rigima, saboda haka ainihin har da Abu Zar ya je Makka yana baƙo, sai ya zauna kusa da mazaunin dattijansu inda suke fira. Sai ya ji su suna fira, yana gefe guda, sai ya ji suna tattauna, suna ce yanzu idan aka ce an bi shi, kaga shi kenan ɗaukaka ya zama na gidansu kenan. Wani gida zai samu wannan ɗaukaka? Kaga Banu Hashim kenan, mulki nasu kenan har ya zuwa ranar alƙiyama. Tunda annabin da ake jira yanzu ya fito a cikinsu, sai shi to ya za mu kenan tun ya fito, mu bi shi ma tun da ina, in an bi shi ba shi kenan an ɗaukaka su kenan. Ai kawai a yadda za a yi kawai ba zai yiwu ba, ba za mu taɓa imani da shi. Suna tattara, suna cikin wannan maganan can, sai suka ce kai ka shiru, ga ɗan uwansa nan zai wuce. Sai ga Ali yana wucewa, shi bai san Ali ba, ya ga dai wani yaro ne a lokacin. Wai kaga ya ce ma wannan yaron wai shi zai gaje shi bayan shi. To kaga yanzu ma ko mun bi shi ma tun da ya ce ga wanda zai gaje shi ma, ai kaga an gama. Kaga wato kenan, ma'ana zalika abin na gidansu ne, in ya tafi ga ɗan uwansa kuma shi kenan an gama a gidansu abin zai zauna. Kaga yanzu kenan mu za mu zama ƴan abiyari ma a shaƙi ɗaki, mu bi shi ya sami ɗaukaka ya kafa mulki, amma mulkin ya zauna a gidansu. In dai mulkin ne to ba zai kafu ba, ba kuma zai taɓa yiwuwa ba, duk da za mu yi mahana za mu hana. to bayan da Ali ya wuce can sai ya zama nan magana sai kansu kai kai ku shiru ga babansa nan ga babansa sai ga Abu Talib ya shigo Abu Talib manya shugaban Qurayshawa barka da yanzu muke da bangona cewa shugaba bai zo ba sai aka shiga wata magana tamaman kamar nan ƴan tseguma aka zauna kuma to shi Abu Zar yana ji to da aka gama majalisi Abu Talib ya kama hanya sai Abu Zar ya shiga bai a baya in ya kwana ya kwana in ya shiga ne shiga sai ya lura cewa wannan mutumin ba kwannan yana bin shi ne sai ya ce masa na kamar ni kake bi ya ce sai ya ce saboda me ne ya ce ina son ka kai ni wajen manzon Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake zo kai ni ya ce ina son in imani da shi ne sai ya shiru sai ya ce to ka biyo ni amma in kaga inda na shiga kar ka shiga ka wuce sai daga baya ka shigo sai ya ce to sai yana bin shi kaman ba yana bin shi a baya bane kaman kowa tafiyarsa daban da Abu Talib ya shiga gida shi sai ya wuce amma ya lura da gida sai ya wuce kaga wanda ya gan zai dauka kowa tafiyarsa daban ne daga baya da ya zo ya faki doye da sai ya shiga ya ga Abbas ya ce me ke tafe da kai ba kai ba wannan ba ko ce ya zo ya ga manzon Allah ne ya ce saboda me ne ce saboda zan imani shi ce da gaske tsakaninka da Allah zaka imani shi ce to sai kai shi wajen Hamza sai ya shiga wajen Hamza ya ce ya tambaye shi ma irin wannan tambaya an samu sai kai shi wajen Ali shi ma ya tambaye shi irin wannan tambaya an samu sai kai shi wajen Annabi so sai ya imani sannan manzo Allah ya ce ma Abu Zar yanzu kaga halin da muke ciki a boye ake wannan al'amur saboda haka ka tafi garin ku ka boye imaninka sai in yanayi yayi kazo sai Abu Zar ya koma Banul Gifa kauyen sai ya zaman shi amma daga baya Abu ga alama Abu Zar ya rika da dawowa har ma a wani lokaci da ya zo sai kawai ya je Kaaba ya kira da ƙarfi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan ko dan ku suka kawo kansa suka dunga duka to suna cikin dukan sa sai Abu Sufyan ya ce kai kun san wannan wane ne daga Banu Gifar yake ku kyale shi kun san ayarin mu ba ya isowa maka sai ya biyo ta garin su ta Banu Gifar saboda haka idan kuka kashe shi karshen tijaran ku ya zo Banu Gifar ba za a ba su taba bari ayarin ku su wuce ba kuma an san Banu Gifar mutane ne ma su sun gwanance wajen abin da suke ce ba gazau mu a yanzu mu ce mashi fashi da makami amma su gazo suke ce mashi saboda haka za su iya tsare kafila din su rama su kwaci dukiyoyin su kashe na kashe to kuma an ce gwaraza ne a irin wannan gazo din ko da ke an ce shi Abu Zar baya wannan shi kiwon sa yake bai taba shiga cikin al'umman sa a irin fashin da suke ba to su ce kun san shi Banu daga Banu Gifar yake saboda haka idan muka kuskura muka kashe shi ba za mu ita Banu Gifar amma ya dai ci duka Abu Zar Gifar ya koma Gifar ya tara mutanen Gifar kuma suna girmama shi yace daga yanzu kada wani ba Quraishi ya sake wucewa nan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda haka sai su tsara daga ina sai Quraishi daga Makka su ce to sai kowa ya kalma sai yayi shahada tai ne ya wuce to har Abu Sufyan din shine biza na wucewa Banu Gifar bizan ka shine ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to har Abu Sufyan shi ma sai ya faɗa ya tarci kai Abu Nujfar sun mana abin da suka yi mana duk dole sai ka faɗa ce sai ka faɗa zaka wuce ko ba baka yadda ba sai ka faɗa to amma an ce Abu Zar Gifari bai koma maka ba sai da Annabi hijira kun bai ma je bayan hijiran da wuri ba sai bayan yaƙoƙin nan guda uku sannan ya koma bayan an yi Badar da Uhud da ya yi to bayan yaƙi biyu za mu ce sannan ya koma Madina da zama Abu Zar Gifari to kun ga kenan ya nuna wannan kisan Abu Zar Gifari ya nuna tun a lokacin su abin da ya dame su shine yanzu gashi Annabi gashi kuma ɗaukaka ne amma kuma ɗaukakan kuma a gidan wane da a ce ɗaukakan in dai ba a gidanmu ba ne a fasa kawai tamaman kamar yadda mahasada suke yanzu, zaka wani in dai ba a gidansu bane a fasa, saboda haka su tun da yake wannan annabci in ya so akai mai Yahudu ko Nasara, amma dai ba dai a cikin Quraysh a ce cikin Banu Hashim ba, to kuma dai Allah ta'ala ya yi a Banu Hashim din, to dama suna jin haushin Banu Hashim, sun masu zara abubuwa da dama, gashi kuma sun masu zara a wannan, dama suna sa rai za su kama su a wani wuri ko sun yi kunnin doki a wani wuri za su ga cewa to kila su bar masu wannan, to amma kuma sun fi su a sauran wurare, to kuma gashi sun zo da abin da ya kuma za a kama su, an masu fintin kyau, to su kuma kowane gida yana tunanin cewa in dai baki ba ne to a fasa, saboda haka yanzu ba batun wai annabcin ya koma gidan wani ba ne tunda sun san ba zai iya koma gidan wani ba, batun yanzu a kawar da annabin ne abin da yake kira gare shi ya zama bai tabbata ba, kaga an huta ke sai su zauna a yadda suke su riƙa gasa, wannan wata na wannan gidan ya buge wannan, wata na wannan ya buge wannan, amma dai ba a ce a samu wani gida ya yi fifiko a kansu na fintinkyau na har abada ba, wannan kan ba su taɓa yadda da wannan, wannan kuma shi ne ainihin gaban Quraysh da wannan manzo, wanda kuma shi ne tushe wanda ya ci gaba har bayan musulunci, bayan musulunci ya riga ya kafu, wannan gaban nasu yana nan, su Laraba suna nan da abinsu musamman Quraysh, don haka ne ma a lokacin mulkin Banu Umayya ya taɓa rubuta takarda zuwa gwamnoninsa, wanda aka ce Ibn Ziyad duk da halin da yake irin yadda aka san Ibn Ziyad, da ya ga takardar sai da ya wurgar ya ji haushi abinda aka rubuta masa, a ciki ya rubuta masa in wannan takarda ta same ka duk wanda ka ɗauka aiki na mawali ka cire shi, ka tabbatar ba Quraysh kasa, domin su mawali suna ce ma su Qurayshawa suna ce ma wanda ba Quraysh ba wai maula ɗinsu, ɗan yaron gidansu ke maula, in aka ce ɗan gidan ne a ce a maulan gidan ne, tamam, Bahaushe yana amfani da kalmar maula ɗin shi ma ta wata hanya, in aka maula tana da aka ma'anoni daban-daban, kalmar maula tana da ma'anoni daban-daban, wani abu mamaki maulanta maula, kalmar ma tana da ma'anan abu da kishiyansa, anta maulaya wa ana maulaka, anta maulaya kai shugaba ne, ana maulaka ni kuma mabiyinka ne, da shugaba da mabiyi duk kalmar maula, ya zauka a cikin ziyarori zaka ce ya maulaya ana maulaka akhiru arifin bi ulaka wa ukhraka, zaka ce ya maulaya ya kai shugaba na ana maulaka ni mabiyinka ne, da shugaba da mabiyi duk kaunansa maula, to saboda haka sai suna ce ma sauran waɗanda suke ba Quraysha ba mawali, musamman wanda suke ba Larabawa ba, in kai ba Balarabi bane sunanka maula, saboda haka a musulunci a zamanin Banu Umayya sai ana kiran mutane mawali, Balarabi ne ko maula ne sai a ce maula ne, maulan gidan wane maulan gidan suwa ne, a cikin Quraysh akwai mawali maulan gidan suwa ne, a haka ake ce ma kuma ƴantaccen bawa ana ce mashi maula, idan bawa a gida aka ƴanta shi ya zama ɗan gida, asalin shi bawa ne an siyo shi yana hidiman gida, amma da aka amince masa sai aka ƴanta shi, da aka ƴanta shi sai ya zama sunansa maula, to yanzu shi ma ana ɗan ƙabilan ne, amma kuma sunan maula ba zai rabu da shi, saboda ko da yake shi ɗan ƙabilan ne amma dai ba zai zama shugaba a ƙabilan ba, ko da ko ya yi kuɗi, ko ya yi kuɗi sunansa maula, kamar yadda ake da gidajen sarauta a samu wani shi ba ɗan gidan sarautan ba ne amma yana manne da su, wanda da Hausa kan ce ko a ce dimaji ko ma maulan, suna amfani da kalmar maulan ma a ce ai maulan gidan ne, kaga wato kenan an gan shi kamar ɗan gidan, har ma za a bashi waɗansu ɗan saraututtuka kamar sarkin karma ko sarkin yaƙi ko barde ko ɗan madami ko ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza, amma ba zai zama sarki ba, sarki sai ɗan sarki, kaga amma za su karɓe shi a matsayin maula, amma ba zai zama shugabansu ba, ko da ko yayi karatu, to saboda haka suna kiran wanda suke ba larabawa ba mawali sai shi yake cewa duk wanda ka dauka aiki wani ma'ana ka bashi matsayi a aikin ka ma'anan daukan aiki shine ka bashi kaman hakimi ko rukon wani gari to ka cire shi in dai ba bakure shi ba yace saboda su waɗanda suke mawali dinnan in sun musulunta son soyayyansu yana zuwa Quraysh yana zuwa Banu Hashim soyayyansu yana tare da Banu Hashim kaga duk wanda kishi bai da gaban kabila a cikin Larabawa ko kuma shi ba Balarabe bane wanda yazo bai da bai shi ba Quraysh bane ba ma Balarabe bane in ya shiga musulunci yaji ana fada tsakanin gidan Annabi da wani gida zai goye ba gidan Annabi shi Annabi zai so shi ba ruwansa Annabi ya san Annabi ya fi kowa saboda haka shi Annabi yake kawa saboda haka in su ba su san Annabi shi Annabi zai so saboda haka sauran sun ma Annabi gidan Annabi taron dangi gabaɗayansu sun yi ittifaƙi ko ma suna gaba da junansu amma za su iya manta da gaban da ke junansu in abin ya zo gaba da gidan Annabi an yi ittifaƙi akan ƙin wannan gida ba don komai ba sai don hasara amma ya hasuduna nasu alama atahum min fadl a fasara ce bal ya hasuduna nasu alama atahum min fadl su yan gidan ake mahasada saboda ni'imomin da Allah ya musu saboda haka lokacin da shi wannan Annabi ya fara kira su suma ganin cewa to ai yanzu ba nan al'amarin yake ba shi al'amarin shugabancin zai zauna a gidansu to kuma in ma wannan ya shiga maka duhu to su ban taif su a ɓaloɓaro suka fito da shi akwai wasu mutane ana ce musu taqib su ma wata kabila ce su suna zaune a taif kamar yadda Quraysh suke zaune a makka aka ce da al'amura suka yi wuyata ma Annabi a makka sai ya je taif wajen taqib kabilan taqib da tunanin ko sa su ansa wannan kira ya tara shugabanninsu da dattawansu ya yi musu bayani ya ce Allah ya aiko shi da saƙo kuma ya yi alƙawarin tabbatar da wannan addini a doron ƙasa in har suka taimake shi wannan addini zai tabbata da rab kuma zai mallaki duniya amma Allah ta'ala zai yi wannan al'amari ne da mutane da suka yarda a yi da su saboda haka in sun yarda su ba da gudunmansu wannan addini ya tabbata sai suka yi shuru suka ce masa to mun ji wannan bayani naka kuma mun fahimta amma muna son ya zama da sharadi in ce ku in muka taimake ka addinin ya tabbata in ce ku mu ne za mu zama shugabanni bayanka gadon shugabancin zai zama namu ke sai ya ce masu to ai wannan al'amari na Allah ne yana sa shi inda ya ga dama suka ce a wato kenan mu zo mu bi ka mu taimake ka addininka ya tabbata amma mu ba mu da matsayi ba mu da garanti cewa mu za mu shigo to fita ka ba mu gari fita gari daga cikin su ma akwai wani wanda yace ni ma ko kallon ka ma ba zan yi ba sai kawo da kai yace ni ba na son ma an kalle shi domin in ƙarya yake na huta ban kare ban kalli makareci ba in kuma Annabi ne kuma na kare ta shi kaga ban magan shi ba ballanta za a hadu da masiban ganin Annabi da ban yarda da shi ba ma zan kalle shi ba ta kowane hali Annabi ne ko ba Annabi ba su da tawon suka tattara yaransu suka ce musu kun ga wannan mahaukaci ne ku jefe shi yara kuma suka bi shi da oho da ature da jifa da duwatsu har suka yi masa jinajina sai zan manzo Allah inda ya je yana neman ko a karɓe shi ƙwarai ɗan saƙi ba su karɓe shi wannan na kawo wannan ne ku lura cewa ɓalo-ɓalo su suka ce in ce ko da sharaɗi shugabancin namu ne wato kaga za su taimaki Annabi ya isar da saƙo in an daula ta kafu daram shi kenan daga nan kuma sai su shiga bar shugabancin wannan daula ne sai ce musu a wannan al'amari na Allah ne sai inda ya ga dama yake sa suka ce ma'ana ba to ba mu bane ke to wannan ba zai yi to su Quraysh ko da basu gindaya ma Annabi wannan sharadin ba su ba su taba tsammanin abin nasa zai kafu bane sun yi tsammanin za su murƙushe ne za su tsige shi ne kawai ya zama kawai ya ƙare abin yana ƙarfi suna faɗa da shi yana ƙarfi suna faɗa da shi yana ƙarfi suna faɗa da shi to har suka ga suka yi a kashe annabin ya gagara, suka yi da Banu Hashim su sallama shi ya kiwa. Cikin abubuwan da suka yi da cewa sun kira babansa Abdul Muttalib, suka ce wai ga wani wai yaro wai ya karba wai ya zama ɗa, ba dai ɗa ba ne, ga wannan wani yaro saurayi. A lokaci ana gaya masu cewa ya saurayi ne kyakkyawa, har suna ce mashi Saba saboda kyansa, ana ce masa Umara, ana ce mashi kuma Saba. Saba ma'ana kyau ne, saboda Safiya kan zo tangaran haka. To sai suka ce to gashi nan rike shi a matsayin ɗa. An ce shi wannan Umara ɗin nan ko Saba ɗin nan shi ɗan uwan Khalid bin Walid, baba ɗan Walid bin Mughira ne. Sai suka ce gashi nan rike shi ɗa. Ya ce to sai mene? Suka ce ka ba Muhammadu mu kashe, ba ɗa ba ne, sai ka rike wannan ya zama ɗanka. Sai ya ce wato kenan in ba ku ba ni ɗanku in ciyar da shi, ni kuma in ba ku na ku kashe. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Da suka ga cewa kashe wannan manzon bai yiwu musu ba, sai suka koma kan duk wanda ya imani da shi. Duk wani wanda ya san akwai ɗansa ya yi imani da shi, zai koma ya ta'azzabta ɗan. Ballantana bawa, akwai bayi da suka ga cewa tunda an ce ai mutum ɗa ne, ba batun jini ba ne yanzu. Batun cewa ainihin imani da Allah ne da aikin kirki. Duk wanda ya yi imani da aikin kirki zai shi ne bawan Allah na gari, shi ne kuma zai sami tsira gobe kiyama. Wanda koye ya kafirce, butulce, mummunan aiki, shi kuma zai dawama a wuta. Ba batun ɗanwane ɗanwane jikan wani ba ne, batun imani da aikin kirki. Sai suka ga wannan addini shi ne addini, tun da ya sa mutane a bai ɗaya, dukkanin mutane ɗaya ne, har ma sukan gwada bayinsu. Sai ce wane sun sa labarin waya ni kai zo ni mutum ne ba mai gida za ka ban da wanda ka gaya man ni mutum ne ko ni ba mutum ba ne. Sai ya mai gida na kai mutum ne mana, ya ce to kai kuma fa, ya ce mai gida to ai ni ma mutum ne, duk ɗaya muke kenan, ya mai gida na ai ma'aikai shugaba ne. Wato kenan tun da shi annabin nan ya zo ya ce mutane duk ɗaya ne, to yanzu yana sai ya san cewa in yana so shi ba wannan nasu yana sanin da shi duk mutane ne su, wato da inda kai duk ɗaya muke, ya ce ya mai gida ai kai mai gida na ne, mutane ai da bambanci, aha ka sa akwai bambanci kenan ko. Duk wanda kuke bi yana cewa duk ɗaya ne muke a gaban Allah, sunan mu mutane, wani bai fi wani ba, amma kaga Allah ya fifita ni tun da ya mishe ni mai gidanka na siyo ka a kasuwa. Akwai wani wanda aka ce ya karɓi takuba kuma ya bi na Khalaf, ya karɓi takobin wasu wanda suka wani wanda ya musulunta bashi, sai lo'adi ya yi ya ce lokacin biyan takuban da na ƙera maka ya yi, sai ya ce to ba mutumin naku ya ce akwai lahira ba akwai aljanna, kuma ana ba da dukiya mai yawa a can. Ya ce tun da kaga Allah ya bani ana, kaga na fi ka kenan, kaga gobe kiyama muka je sai in dai ba daga cikin ɗimbin dukiyar sai in baka. Tun da haka nan wanda kuke bi yake cewa kaga tun da ainihin na fi ka anan na fi ka a can. Wannan tunanin cewa fifiko na mutum in ya zama wani abu a jini ko a matsayi yana ganin kamar ya fi kowa ne, bai bar mutum ba har yanzu. Waɗansu mutane suna nan da jin su ‘ya’yan wane ne, kuma sun ɗauka suna kallon kowa a matsayin ɗan waye. Duk magana da za ka yi akan imani da ake kiri ba shi ba rubin da misu ba nan take ba, ko da za a ce mutum kiri sai a ce ɗan wane ne, haka ce sai kawai sai su fashe da dariya, bai haifu ba ke. Wannan irin tunanin da addini ya zo ya kawar, wanda har yanzu bai rabu da mutum ba har yanzu. Ganin cewa ba a ƙaddara mutum a matsayi na shi mutum ne bawan Allah, kuma a dube shi da kyawawan ɗabi'unsa, a girmama shi akan wannan. Nan ba mu ce jini ba yi da dauro ba, ba mu ce ba, har wani zai ce mato aiko na cewa ‘ya’yan annabi Allah musu fifiko ne Allah yana ajiye inda ya ga dama. Amma ko da wannan fifiko ɗin sai ka ga abin kirki. Wani ya taɓa ce ma Imam Ridha alaihi salam, ya ce kai kam lafiya lau, in a matsayin don Allah ya kai ku kakan masumi ya kai ka babban daraja ku tsab sai ce masa ka san da me muka kai wannan matsayin Imam Rudaifi ka san da me muka kai wannan matsayin yace Adam yace ba mu saba wa Allah kaga ashe a ainihin aikin kirki ko in Allah Allah ta'ala ko ya zabi mutum ba yana sako bane ko ba lura ba kuma rashin sakon nan nasa ba wai takwini ne ba an kawana jikin shi ko ya so ya sako ba zai ba zuciyarsa ba ya son ya sako ya tsaya ne da halakan baka ba bukatun yabo me yasa kaga Allah ta'ala yana yaban annabawa me yasa ya tambaye bi annabi ayyu yace inna wajadnahu sabira an jira ba shi ne ya daure ai me yasa ya rabi annabi sai ya ce inna kana sadiqul sadiqul wa'd yana cika alƙawari ne ai me yasa ya ce wa inna kana siddiqan nabi ai siddiq din ne kuma gashi nan gasu nan saboda haka ayyukan kirki shine kaga kenan na'am Allah ta'ala ya fifita mutane amma idan ka gane cewa fifiko na Allah ne a wata daraja sai kai kokari ka kama wani sai kaga ya fika zaka daga masa tuta zaka cire masa hula amma ka girmama domin a darajar Allah Allah ta'ala yayi kana girmama wanda Allah ya girmama wanda ya fika ka san ya fika ba kana jin haushin sa ne ba wannan abin duniya ne mutanen duniya suke yin wannan amma a bil lahira da za a tara kamar da Imam Khomeini a wani wuri ke cewa za a yi unguwa guda a ce duk annabawa ne a unguwar da ba za a sami hasara tsakanin su za a sami annabawa duk a ce ga unguwan annabawa kuna tsammanin wani annabi zai jika jin haushin wani ya fi shi da ya ga na gaba da shi ne zai girmama shi kamar da aka roto annabi Isa alayhi salam yana cewa ina ma zai sami alfarman ya taɓa maɗaukin takarmin manzo Allah su annabawa ba su hasada ga matsayin da Allah ya ba wani a cikinsu sun san na gaba da su da suka haɗu a masjidul aqsa manzo Allah yana zuwa kawai sai wuce ya sallah ba batun ba rigiman liman ga limamin annabawa ya zo an gama to wannan irin ɗabi'an shi ya kamata ka yi in kai na Allah ne inda Allah ya aje daraja kai ma ka battana hasadanka ba zai kai ka komai ba sai dai rukushi to hasadan su Quraishi suka yi akan cewa su wannan ni'ima wanda Allah ya yi to shi suna ganin cewa sai dai a fasa to na ga lokaci ya riga ya kure mana insha Allah kuma zan so in a gurguje in ɗauko mana tarihin zuwan annabi har ya zuwa wafatinsa ko da a zama ɗaya a gurguje kafin mu zo mu ɗauko ga batun abin da ya faru bayan manzo Allah shi ba duk a gurguje ne insha Allah na san dai ba za mu yi adalci ga wannan har mu zo ga Karbala ba zai yiwu amma a gurguje dai za mu yi wannan insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin.